ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب. اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا بالياس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Yau da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala, wannan ranar ita ce 8 ga watan Jumada Sani shekara ta 1429 ta hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. Muke so a cikinta da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala za mu karanta littafi wanda a Sheikh Abdullahi ibn Fodi ta gamu da Allahu bi rahmatihi ya rubuta akan akhlaqul mustafa sallallahu alaihi wa sallam. To dabi'un ma sallallahu alaihi wa sallam wato zababban Allah. Amma kafin mu shiga cikin littafin, wato akwai buƙatar mu yi shimfiɗa mu ga cewa me isa shi wannan malami ya rubuta wannan littafi, ko me yasa musulmi ya kamata a ce za a yi aiki da shi. Da farko sai mun dubi cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala a irin tsarinsa ya yi wa mustin ni'ima iri biyu. Akwai ni'imar da ake kiranta an ni'imatul mutlaqa, ita ce ni'ima ga magari, ni'imar samar da abu bayan bashi, sannan ni'imar lamince masa ya ci gaba da rayuwa har zuwa lokacin zai gamu da ajalinsa. Wanda ita ake kiranta an ni'imatul mutlaqa, ita ce ni'ima ga magari wadda Allah ya hada kowa da kowa da ita, da musulmi da kafiri duk sun yi tarayya a cikin wannan. To ni'ima ta biyu kuma ita ake kiranta mutlaqun ni'ima. Ita mutlaqun ni'ima ita ce keɓantacciya, sai wanda Allah yake so. To ita ce ni'imar shiriya. Saboda haka Allah maɗaukin sarki abin da ya yi wa mutum shi ne ya yi masa baiwa ta ya samar da shi bayan da ba shi, sannan ya yi masa baiwa ta biyu ya lamince masa ci gaba da rayuwa har zuwa ya gamu da ajalinsa. Ya yi masa baiwa ta uku shi ne ya lamince masa abubuwan da za su yi masa hidima a lokacin da yake raye, irin su sama, irin su ƙasa, irin su ruwa, irin su iska, irin su haske, irin su duhu, duk Allah ya yi wa ɗan adam ne waɗannan masu yi masa hidima. Sannan Ubangiji subhanahu wata'ala a cikin baiwar da yake wa ɗan adam sai ya ba shi hankali wanda bai ba wa sauran halittu ba. Duk wanda yana cikin ni'ima an ni'imatul mutlaqa. To mutlaqun ni'ima ita ce kuma sai ya saukarwa da mutum littafi, ya aiko da annabawa alaihimu salamu su gaya wa mutum ya ake so iraye a wannan duniyar, ya zai arziki a nan duniya, zai a lahira. To wannan littattafai da Allah yake saukarwa subhanahu wa ta'ala, Ubangiji ya saukar da littafin da bai taɓa saukar da littafi irinsa ba, shi ne Alƙur'ani. Kuma duk sauran littafan da ya saukar, Ubangiji maɗaukin sarki bai yi wa littattafan lamuni zai kare su ba, za a lalata su ba, amma Ƙur'ani sai da ya masa wannan. So da ka Alƙur'ani za mu kalle shi da fuskoki. Ta ɗaya, fuska ta ɗaya, Alƙur'ani zancen Allah ne subhanahu wa ta'ala, babu wai ba inki. Shi ko Ubangiji shi ne Rabbun al'ala. Duk abin da zai zo daga al'ala to shi ma ya zama al'ala. Duk abin da zo daga maɗaukaki, maɗaukaki ne. Saboda haka zancen maɗaukaki shi ma zancen maɗaukaki ne. Tuna shi ne matsayin Alƙur'ani. Sannan na biyu, Alƙur'ani ya haɗiye duk littattafan da Allah ya saukar,
sannan kuma da ƙari kuma ya ba su kariya duk abin da aka binne ifarki ya tone shi shine ya zama mai gaskata littafan da suka gabace shi sannan wa muhaiminan alai shine darajarsa da ƙimarsa ta biyu sannan alqur'ani yana da ƙima da daraja cewa ranar da za a saukar da shi ko daren da za a saukar da shi shine daren da yafi kowane dare mai saukar da shi ce inna anzalnahu fi lailatul qadri al lailatul qadri aka saukar da shi abu goma ina so kowa ya saka su a cikin lissafinsa duk ran da aka rabu da alqur'ani to an bata kuma an halaka shine wanda ake cewa alqur'ani za a dauke shi ko ya zama lam yabqa min alqur'ani illa rasmuhu ba kun alqur'ani sai rubutun ka karanta kura ma baka san me yake ciki ba kuma an watsar da shi to alqur'ani abu goma ya ajiye wa dan adam abu na farko shine at-ta'rifu billah ya sanar da mutane waye Allah shine abu na farko da ake son kowa ya sani kuma ya yadda sannan abu na biyu at-ta'rifu bil insan ya sanar da mutum waye mutum dan ya gaya masa dan waye dan adamu ne alsimu ga yanda aka halicci adamu alayhi salam sannan ya dauko yace la garka la kanal insana min sulalatin min dini summa ja'alnahu nudfatan fi qararin makin sun makalakana nudufata alaka makalakana alakata mudga makalakana mudgata izaman maka saunar izaman lahaman sun ma'insha na makalakana akhara wata baraka allahu asanul khaliqin sun ma'innakun ba'ada zalika lamayyituna sun ma'innakun yawmal qiyamati tub'asu ya sanar da mutum waye shi sannan ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum yaga mutun asalin sa da tushen sa sannan yaga masa waye mutun yace innal insana khuliqa halu'an idza massahu sharru jazu'an wa idza massahu alkhayru manu'an sannan ya saki cewa innal insana li rabbihi lakanut ya fadi mutun haqiqanin sa ya sanar da shi ka san kai waye to sannan abu na uku alqur'ani wato arrafar risala ya sanar da mutum meye aikin ka a duniya shine ce makhalqatul jinna wal insa illa liya'budun duk inda ka samu kanka mulki kake soja ne kai dan sanda ne dan kasuwa kar la ta tajabbar innaka abdun kar ka ji da kai kar ka ji da wai bawa ne kai a wannan gurin naka sar risala me ake nufi da kai me kai munfar rayuwarka risalan nan shine lokacin da annabi alaihi salamu ya ce maka Hind bint Utba wadda ta sa akai wa sayyidina Hamza radiyallahu anhu shahada akai dauko mata hantarsa ta tattauna wacce tace akai ta kabarin mahaifiyar annabi alaihi salamu a tono ta wannan baiwar Allah kawai sai ta yi mafarki ta fada cikin ruwa ruwa zai tafi dai ta halaka sai ta yi mafarkin annabi alaihi salamu sai ce mata ga hanya inuna mata da ta farka sai ce in dai shirya a hannunsa ce bazan shirye ba bana bukata sai ta saki mafarki ta ganta a dokar daji ta bata cikin kongurmi sai ta saki gana annabi alaihi salam sai ce mata ga hanya da ta farka ta ce in dai a hannunsa ne bazan shirye ba sai ta saki mafarki na uku sai ta ganta a wuta wuta ta barbare ta ganga ganga tana ta dai man taimako a gurin hubalu da waye manyan gumaka maka sai suka je da ita lanuguni anki minallahi shay'an ba abinda zamu yake gurin Allah sai ta saki gani annabi alaihi salamu sai ya ce da ita wannan ba ita ce hanya ba ga hanya ta farka ta ce in dai a hannunsa ne ba ta musulunta ba ta bukata to ran da aka ce maka annabi alaihi salamu ya zo da mutum 10,000 aka kewaye maka gaba daya to da dare yayi sai ta saurara Jabal Abi Kubay da sauran nan sai ta ji gabaki daya basu yi bacci ba kowa sallah yake sai da ce da gari yawa ta ci Abu Sufyan kai ne musulunta naga bayin gaske sun san me suke suna girmama wanda ya halice su ita ce risala ta dan adam duk abin da kake Allah shine sama jite da daddare ka ba dai sallah suke da in ba sa sallah ta suke Allahu akbar kabira walhamdulillahi kaseeran wa subhanallahi bukratan wa asira sadaqallahu wa'ada wa nasara abda wa hazama al-ahzab wahda sai ta ce sun san abin da suke ba me wa wannan Allah nasa girma girman kai kowanne bin sa yake kai ne musulunta Abu Sufyan yace zaki kafirce gunki tace na kafirce masa kaga duwancin da gani bata musulunta ba da musulmi suke aikin su risala da take kan suke ta bi to wannan shine abu na uku da alqur'ani yake kiran dan adam isanar da shi ka san me yake kanka at-ta'rifu bir risala sannan abu na hudu at-ta'rifu bil manhaj ya gaya maka wace hanya aka yadda ka bi ubangiji subhanahu wataala ce inna ad-dina inda llahi al-islam hanyar da kawai ne yadda ka bi tace musulmi kuma in yabtagi ghayra al-islam dinan falan yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin wanda duk ba musulunci ne ba a kasuwanci ne a mulki ne a komai yake lahira ya tabe ba zai ci riba ba qur'ani ya sanar da buka san tafarkin da aka ajiye maka kabi na nawai na hudu ne shi ne tarihi da ku a sanar da kai waye kamata kabi waye da goranka to a kan sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce da mu la karkana lakum fi rasulillahi uswatun hasana wannan bawan Allah abun koyi kyakkyawa na gare ku daga gurinsa sannan ya sake cewa da mu man yudi'ir rasula faqad ada Allah sannan ya sake cewa kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum to akan sai ka san wannan zaka iya wayancan da aka ce maka to shine dalilin rubuta littafi irin wannan shine wato abu na biyar na alqur'ani at-ta'rifu bil qudwa ya gaya maka waye kamata ka bi idan ka rufe duk abin da yazo da shi ka karba karma ka yi dar kuma duk wanda ya bi Allah ba ta hanyarsa ba Allah ba zai karbe shi ba sallallahu alaihi wasallama to shine abu na biyar ko at-ta'rifu bil qudwa to sannan kuma sai at-ta'rifu bil alam ya sanar da kai alam din da kake ciki gaba daya ka san matsayinsa dan kakka rude ka bauta wani daga ciki sai ya gaya maka cewa shi ne ya halicci sama da ƙasa fi yawmaini cikin kwana biyu sannan ya halicci ƙasa cikin kwana biyu sannan baraka fiha wa qaddara fiha aqwata fi arba'ati ayamin sawa'al lisa'ilin da arzikinta da komai da inda za a yi muciya ko a yi kasuwa ko a yi makalla ko me a cikin kwana biyu isa ke yin ka hada da wancan biyun hudu sun bassawa ila samai fasabahunna sab'a samawatin su ma fi yawmaini cikin kwana biyu saboda ka duk abin da muke bindin-bindin na alam gabaki daya ya ga mana a cikin kwana shida yi su sannan kuma dukkanin su ba wanda yi shi ba ilan dan wasa yayi ne da munafa kuma kowanne yana da ajali da zai kara aikin sa to an sanar da kai ka san alam din da kake ciki ka san shi sannan kuma kai ne jagora a alam din saboda haka duk mazubi ko ma'adana da abin da ake sa a cikin adana kimar su daya yanzu da gold da inda ake aje gold wanne yafi kima gold to saboda haka kai dan adam duniya ita ce ma'adanar ka kai kafi kowa kima a cikin ta
fara maka albarka
to bayan an yi ta'rifu bil alam ka san alam din da kake ciki naka ba za ka bauta wa rana ba ba za ka bauta wa wata ba ba za ka bauta wa wuta ba ba za ka bauta wa ruwa ba dukkanin su an tasirin su ne gare ka kawai dan su yi maka hidima aka yi su gabaki daya to bayan an yi wa mutum wannan sai kuma at-ta'rifu bil mughayyabat aka sanar da shi abubuwan da aka bambanta shi da dabba abubuwan da ba a iya gani sai a ga maka a cikin halittar Allah akwai wata halitta sunanta shaydan iblis ba a iya ganinsa ba a iya ganinsa a hoto ba a iya shakarsa amma aka gaya maka akwai shi sannan aka gaya maka akwai wata halitta sunansa aljan
ba iya jin su ba iya ganin su su ma aka faɗa maka da dabi'un su da komai dan ka fita daga cikin sahun dabbobi kar kuma kai